Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kungiyar 'yan tawayen jamhuriyar demokaradiyyar Congo ta M23 ta musanta zargin sojin kasar na kai harin rashin imani akan farin hula, yayin da wani shirin kulla yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu ya ci tura. Brigadier General Sylvain Ekenge ya zargi 'yan tawayen March Movement 23 ko kuma M23 a takaice da masu goya mata baya daga kasar Rwanda da auna farin hula 'yan Congo. Ya ce rundunar tsaro daga Rwanda da M23 sun kashe farin hula da ba san hawa ba san sauka ba a yankin Rutshuru. Batu na baya-bayan nan da shi ne kashe farin hula 'yan Congo 50 da 'yan tawayen M23 suka yi tare da gudunmuwan sojan Rwanda. Ekenge ya ce wajibi ne sojojin jamhuriyar demokaradiyyar Congo su mai da martani akan duk wani hari, kana su iya kokarinsu su kare al'ummar Congo. Rwanda ta musanta ba da gudunmuwa ga 'yan tawayen M23. Wata kungiyar tsaro da aka kafa a lokacin yakin cacar baki domin tabbatar da tsaro a nahiyar Turai ta kammala wani babban taro a jiya Juma'a ba tare da cimma wata matsaya ba, inda ta yi nuni da wasu matsaloli da take fuskanta sakamakon yakin Rasha da Ukraine. Yayin gudanar da taron wuni biyu na ministocin harkokin waje da wasu wakilai a babban taron na farko da OSCE ta gudanar tun mamayar 24 ga watan Fabrairu, tambayar da ake yi ita ce kungiyar za ta iya yin aiki da murya ɗaya ba tare da Rasha da ƙawata Belarus da suke korafin an musu rashin adalci da aka maida su saniyan ware. Ministan harkokin wajen Poland Zbigniew Rau ya faɗa a ƙarshen taron cewa a 'yan shekaru masu zuwa da ƙyar kungiyar za ta iya aiwatar da aikinta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a game da janye ƙarar da uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta shigar a kan ɗalibin jami'ar gwamnatin tarayya na birnin Dutse da ke ajin karatu na ƙarshe Aminu Adamu, biyo bayan kiraye-kiraye da 'yan ƙasar daga sassa daban-daban suka yi musamman a kafafen sadarwa na zamani. Mai ɗakin shugaban Najeriya ta janye dukkan ƙarar da ta shigar a kan ɗalibi Aminu Adamu da ake zargi da laifin wallafa saƙon cin mutunci da yin kazafi a shafinsa na Twitter ne biyo bayan shafe kusan makonni biyu a garƙame, tun bayan da waɗanda ake zargi 'yan sanda ne suka kama shi a cikin jami'ar da yake karatun digiri a birnin Dutse na jihar Jigawa. Bayan shafe kusan makonni biyu yana tsare da zargin azabtar da shi, an gurfanar da Aminu Adamu a ranar Talata 30 ga watan Nuwamba a gaban mai shari'a Yusuf Halilu na babbar kotun birnin tarayya da ke unguwar Maitama, inda ya ki amsa laifinsa kuma aka tsare shi a gidan gyara hali na Suleja a jihar Nija.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau za mu duba matsalolin da ke faruwa ne tsakanin makiyaya da manoma, me ke jawo su, menene kuma abin da ya kamata a yi domin aiwa tufkar hanci. Domin jin cikakken shirin sai ku kasance tare da ni Hassan Maina Kaina. A yanzu haka ina tare da babban bakonmu wato shugaban kungiyar kulan Allah ta kasa baki daya Honorable Khalil Muhammad Bello. Honorable barka da zuwa.
Barka Malam Hassan, nagode. Masha Allah da masu sauraro.
Idan muka duba wannan matsala ke ciwa bangarorin bituwa kwariya, wato rigima tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya. Kai kana jagorancin kungiyar makiyaya ta kulan Allah mataki na kasa baki daya. Shin da farko me ke kawo wannan sa'insa ne tsakanin makiyaya da manoma a kasar nan?
Babban abin da yake kawo sa'insa ko rashin fahimta wadda har ta kai wani matsayi yanzu na haula'i shine wadi kwata-kwata da aka yi da makiyaya a kasar nan. Domin abin da kawai zai hana mu ce kwata-kwata, akan dan kula da su a wasu jihohi da kuma wasu digo-digo a gwamnatin tarayya, amma idan ba haka ba kwata-kwata an yi wadi da su, kuma wadin ya kai jallin da hatta ma ba ma wai a basu abin da na raya kasa ne da sauransu, abin da yake farilla ma ya kamata su same shi din ba sa samu shi. Shine me? Shine makiyayi yana bukatar wurin kiwo, makiyayi yana bukatar burtuli wanda zai bi ya je wurin kiwo ko ya je inda dabbobinsa za su sha ruwa. To yau an wayi gari babu wuraren kiwo, babu burtuloli, kaga wannan din babbar matsala ce. Sannan jihohi kuma idan suka tashi kasafi ko gwamnatin tarayya kalilan ne, dauki gwamnatin tarayya misali, duk kudin da aka bayar a bangaren gonan nan ma'aikatar noma, duk kudin da aka bayar a bangaren ma'aikatar noma to yana jirgewa ne a bangaren noma, amma bangaren kiwo da kamun kifi su ba a yi musu komai sai abin da ba a rasa ba wanda ko zakka bai kai ba. Kaga wannan din akwai rashin adalci, kuma shi yasa a yawancin lokuta muke kira akan a kirkiro ma'aikata ta musamman ta kula da harkar dabbobi da kiwo. Wannan ne kawai zai iya kawo daidaito a wajen harkokin bunƙasa ƙasa. Haka jihohi kuma su ma.
Amma wani rubar kalli kafin ka ci gaba, wani lokacin akan zargi mutanen kuma kiyaya da laifin shiga gonakin manoma kuma su bata musu amfanin gona. Ban ji ka taɓo wannan daga cikin abin da ke haddasa wannan rikimin ba?
Wannan gaskiya akwai shi, domin kamar yadda na Allah baya ƙarewa, kuma a cikin al'umma ma akan samu baragurbi masu ɓarna a cikin al'umma, wato su ne waɗanda suke zuwa su lalata gonakin mutane da gangan. Wannan wanda kullum muna Allah wade da su, muna Allah wade da muguwar halayyan nan. Kuma wannan halayya yanzu duk wanda yake bata gonar mutum ko ya kawo tashin hankali to ya zame wa ƙasa jaza'i, domin ko ba komai yana ƙara kawo ƙarancin abinci wanda yanzu ma akwai shi a ƙasar nan wanda masifa za ta safe shi kansa. Wannan ba daidai bane, kuma muna Allah wade da wannan muguwar halayya.
Na'am, to yanzu idan muka duba wannan matsalan, kana ganin menene ya sa su makiyaya suke shiga gonakin manoman nan, kuma menene abin?
Akwai shiga ta tilas, akwai ta ganganci. Shiga ta tilas shine yau makiyayi kullum mun sha fada abin da yasa muke fada dan ba a kawar da matsalar ba. Mun kan ce dauki misali babban titin nan da ya tashi daga Lagos zuwa Maiduguri ko daga Abuja zuwa Maiduguri. A ka'ida ya kamata ka samu mita 30-30 wadda ba a noma don dabba ta bi ta wuce maimakon ta kaukwalta ko ta shiga gonar wani. Amma yau an nome ko kafa uku wani gurin babu, to mai kuma ba wai na bakin hanya kawai ba. Hatta waɗanda suke cikin dazuzzuka din duk an an toshe su. To dabbobin nan kullum muna faɗi ba su da fukafukai, yaya za idan ba su da burtali dole su shiga? Kaga wannan na tilas ne. Sannan wuraren kiwon nan kuma mutane da yawa sun handame su tunda ake ba a taba mai da gona ta zama gurin kiwo ba, amma wuraren kiwon nan duk an mai da su gonaki. Kuma duk galibi wanda zai je sari gonar kiwon nan ba fa dan shekara 18-19 bane, a'a wanda yana da gonar ne zai ƙara kamba ma gonarsa, ko kuma wani dan jari hujja zai dauki kilomita 20-30 ya shingace ya ce na sani. To waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke kawo matsala tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya.
A bangaren gwamnati, wanne rawa ya kamata ce ita kuma ta taka?
Gwamnati da dukkan hukumomin gwamnati ya kamata su dinga kula da makiyaya matukar ana kula, domin ko yayanka ne in ka watsar da su dole akwai matsala, baka damu da cin su da shan su ba ko tarbiyyar su ba, dole akwai matsala. Balle dabba, ita kuma dabba ita take jagoranci wajen jawo fitina a lokacin, tunda yunwa za ta sata ko kishuwa za ta sata ta ce sai ta sha ruwa, to hatta bakin rafuka da ake samu a sha ruwa duk an nome ya zama gonaki. Don haka abin da ya kamata gwamnati ta yi shine a cikin kasafin kuɗi na kowace shekara a rinka ware bangaren kiwo, wani abu kuma a tabbatar an kashe kuɗin wajen inganta kiwo, kuma hukumomin gwamnati su rinka taimakawa makiyaya. Kuma mu duk wanda ya yaba, kamar yadda muke kira ga gwamnati ta yi, duk wanda ya alheri muna yaba masa, ai mun sha ambatar hukumar raya yankin Arewa maso gabas Northeast Development Commission saboda yanzu yadda ta zame wa makiyayan arewa maso gabar uwa kaka da kuma dukkan wata gata da take musu domin dukkan koke-kokensu alhamdulillah tana samu mana ruwa wanda babbar matsalar mu da mun ruwa ne amma dalilin kungiyar nan yanzu Tennessee Development Commission yanzu galibi tafiye-tafiyen da makiyaya suke daga yankin arewa maso gabar zuwa yammacin kasar nan babu sun rigu sannan kuma gwamnatocin jihohi akwai wanda suke kokari dauki jihar Gombe gwamnati yana kokari dauki jihar Bauchi yana kokari dauki gwamnatin Yobe kaga kwayo din nan ma hadi da hukumar tallafa al'umma ta kasa Sema Nema da kuma Sema sun raba makiyaya abincin dabbobi da su dusa da kanwa da hadda irin ciya da sauransu wanda ya kamata mu yaba ita ministar tallafa al'ummar kasa Dr. Sadiya to idan jihohi suna wannan la shakka fi za a samu zaman lafiya a Najeriya baki daya
to yanzu da kai taba maganan cewar kaulan da makiyaya ke daga arewa zuwa kudu ya dan ragu kuma wani lokacin shi wannan kaulan ne a dalilin su ake samun sabani tsakanin bangarorin guda biyu menene kawo ragon wannan kaulan
daman abin da yake sa su kauran ne ai ya fara gushewa daman watsi da akai babu ruwa dabba ko kadan take samu ta yaga ta ci inda ruwa za ta rayu domin rai ne da ita amma ruwan nan da dabba za ta ci ɗebe batun gurin kiwon ma babu amma koda karma mi take yaga inda ruwa za ta rayu to ruwan ne babu da rani sai kaga dabbobi babu inda za su sha ruwa
idan muka duba a baya wannan yankin na arewa maso gabas yayi fama da rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya musamman a bangarori irin su bangaren jihar Taraba da wasu bangarori irin jihar Bauchi Adamawa a halin yanzu menene girman matsalan ko kuma saukin matsalan musamman a wancan bangaren
to alhamdulillah matsalar ai yanzu kamar yadda ake ji gaba ɗayan ta ma in ka dauke ta tana sauki mu kuma da matsalar ai mun zama a tsake domin akwai karin maganar Hausawa da take cewa wai da dafi da suya duka sunan wuta suke ji gashi shi ya ga wuta garda gardan a cikin ta ake sashi ya gasu wani ma ya kone a ciki to mu din rigiman nan da ake ta arewa maso gabar mu ne a tsakiyar ta mu ne a bakin daga domin ajeji take mu kuma ajeji rayuwar mu take ta makiyaya amma yanzu alhamdulillah tunda ana samun sauki gaba ɗaya ma ba makiyaya kadai ba to mu kuma ka san daman kamar yadda na faɗa babbar larurar mu baya abun ya zama mana shege da hauka ajejin babu zaman lafiya dabbobin mu an kashe makiyaya ba amma ambatas in ana lissafin ma waɗanda suka rasa rayukansu a dalilin wannan rigima ta arewa maso gabar da Boko Haram ya haddasa makiyaya kan shiru don ba maimai ambatas su balle a san matsalar su to amma ruwa kuma da yasa kuma koda sun shigo inda akwai zaman lafiya to akwai fakarancin ruwa
matsalar ruwan yana kawo rikici ne
to idan babu ruwa dole zai kawo rikici abin da yake kawo rikicin shine akwai wuraren da dabbobi da rani za su je su sha ruwa yau duk an noma shinkafa ko an noma wani abu daban to kaga wannan ya kawo sannan kuma su kuma hukumomi din akwai wanda ba su damu da tabbatar da wannan ba shi yasa kullum muke kokari mu yi tattauna da shi mai ba shugaban kasa shawara General Munguno domin mu gaya masa yadda muke ganin idan an yi in Allah da za a samu zaman lafiya gaba daya kasa haka kuma ministan shari'a wanda shugaban kasa ya bashi umarni na musamman da ake kira presidential order cewa a karbo dukkan wuraren kiwo da burtaloli shi ma har yanzu kusan shekara kamar an shuka dawa babu abin da aka yi
waɗannan bayan daji suna hada kuma da satar shanu abin da Tura ke cewa cattle rustling sai ya wannan matsalan ta shafi mutanen satar shanu din
ai mu ne tafi shafa domin ta inda ta shafe mu shine ai ko danka ne kullum muna fadi kafin ya fara yi wa wani sata ubansa ya fara ko a gidansu ya fara ai dabbobi kan yau an kore su kalilan ne dabbobin su suka rige waɗanda suka hutsance din na mutanen jeji da na gari ne suka hadu duk suka sace dabbobin kuma suka kashe masu dabbobin wannan shi mu din mu to ai ta inda zaka san ma mun fi karuwa din ai a jeji muke kuma su din ma gurin zaman su jeji ne kuma ka san su babu ruwan su kowa ba su bari ba ko da mun ba ma son su bar kowa domin idan suna barin ainihin wani jinsi sai a ce da mun jinsin ne yake daure gindin ai amma kowa idan yana da tunani ya san ba wanda aka bari wannan kuma alheri ne ga kasa da basu ware wani jinsi ba mu muna murna da haka kuma muna hadu da sauran al'ummar kasa muna yakar wannan muguwar halayya da take cutar da kowa kuma kullum mukan ba gwamnati shawara ita ma ta yadda ai sulhu domin ba abun da yake sulhu
tambaya ta karshe da zamu yi dake lokaci ya ci mana idan muka duba wannan yawan sabani da ake samu tsakanin makiyaya da manoma a kusan dukkan sassan Najeriya a kalma ɗaya ko biyu a takaice kuma a gurguje kana ga menene babban abin da ya kamata a yi domin a ce wannan matsala ta zama tarihi a Najeriya
To Allah shine masanin gaibiya amma wallahi wallahi na rantsa da Allah da numfashi na yake hannunsa yau gwamnatin tarayya idan da ministan shari'a inda zai tsaya aiwatar da shawarar da shugaban kasa ya bashi a tabbatar cewa dukkan wani gurin ciwo wanda ba ci gaba bace ta lonkome shi da kuma burtali an karbo su an samar da ruwa da ciyawa wallahi ai an taba yi a jiga in ka tina jiga da kirka saman na kullun jama'a ake kashewa amma zamanin mai girma Alhaji Sule Lami da san da yake gwamna da ya karbo wadannan wurare akwai gunda ya shekara 40 da bai da shi gona amma wallahi zamanin Alhaji Sule Lami da aka karbo shi kuma yayi fensin yanda ba za ka shiga gonar wani in ka shiga hukunta an samu zaman lafiya da tarihi ka tsina ma sun taba wannan aiki gagarumin aiki suka fidda burtaloli dauki jihar Bauchi kwanaki a Misau da aka sai da gurin kiwo nan take gwamna ya dakatar da shi kyamomin da sauransu an samu zaman lafiya wallahi wallahi inda za a karbo wuraren kiwon nan da burtaloli kuma a raya su da ruwa in Allah da kashi 70 ko 80 cikin 100 na rigimar makiya da manoma ba za a amma matsalar babu wanda yake jin mu har yawun mu ya kare wannan magana babu don mu ba komai bane muna so gwamnati ta shirari shawarwarin da muke bata da zuciya da domin zaman lafiya da ci gaban Najeriya don mu masu arziki ne muddin ba zaman lafiya kuwa mutum ko dansa ba zai tuna ba balle duke su sai ya tsira da ransa
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako inda muka tattauna da shugaban kungiyar makiyaya ta kasa baki daya wato kulan Allah Honorable Khalil Muhammad Bello Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sa da kuma sashen Hausa na muryar Amurka Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan radio Muryar Amurka barkanku da warhaka barkanku da ƙara saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dan gari shirin da dan gari shirin da ke zo muku a kowane mako a daidai irin wannan lokaci da ke ba ku damar jin tarihin garuruwa masu tasowa da irin ci gaban da suka samu da matsalolin da suke fuskanta da kuma hanyoyin bi domin magance su A yau ina taduwa cikin yankin jihar Maradi wanda za mu jin tarihin wannan gari da kuma abubuwan da ya kumsa gani a kofar gidan mai gari sai a gabatar da kai ga masu saurari
to ni Yahaya mai garin taduwa kasa age canton kin age communityin taduwa na farko dai tarihin garin taduwa mutane kakannin mu daga daura suka hito ita wasu daura ta Najeriya
ta katsina
dalili su irin sarauta ne aka ba dan mace suka ce ba su dan mace suka taso suka sauka Najeriya suka sauka radi sa'an nan sarkin Katsina ne isman Nagogo sai ya zo sai ya ce an yi baki ya turo dogare da komai aka zo aka tarra su da dukiyoyinsa da shanu da raƙuma da dawaki da jakkai yaka zo aka kwana uku da dogare da komai suka baki sun zo aka sauka suka yi musu abin takamata aka ji aka gaya musu sarki bakin nan ga yanda suke sai sarki ya ce to a koma a gaya musu bai rasa saukarsa ba saboda sarakin daura ne in suka tsaya nan kasar shi za su amshewa sannan aka aiko aka ce to ku sake wuri suka ce ba laifi ba ne ba sai suka taso da suka taso daga radi wannan suka ni tsamiya bakwai wannan suka ni gidan galadima waɗansu suka ne jirata waɗansu suka ne azza waɗansu suka ne yagaji su wannan gingi sai suka nuho kayan boshi ƙasa a geci suka zauka sa'an nan kayan boshi ƙofa ɗaya ce ana yaƙi aka ce ga baƙin mayaƙa an yi su kama kai yaƙi ya ci garin suka zo suka sauka sa'an nan yaƙi ya zo akai a wasu garin ya gagara akai a wasu garin ya gagara sai aka kunna ma garin wuta da kunna magalin wuta da tsohi da wurwane da yara aka hidda su kingin tsohi da yake sarakin yaƙi ne zuciya waɗansu suka mutu nan wuta ta yi su kingi suka tashi sai suka koma suka hijiratawa da suka koma hijirata suka koma radi da madalun huwa suka koma nan waɗansu kuma daga nan wurin suka ga zaman bashi sai suka tashi sai suka tafi dan Maimuna suka tafi Azza ƙasar sarki Urahon suka tafi Urahon daga nan suna nan zama sai ga zaman baye ka san mutane ne na da waɗansu mutane ne masu shininiki sai aka ce akwai ta alluba za ta zauwa mata maza zanki tuna kabarra maza babu su sai suka towa ga alluba ba ta ba tsar da su sai suka zo suka zo suka yi dibe diben su suka yi dibe suka ci towa ga alluba ba tsar sai suka taso baraje sai taso da shi da ɗiyan shi uku sai suka zo da dangin shi sai suka zo dan dabu da kayan boshi da nan dabu da tsohon gari ne sun girma caduwa suka zo rin dangin su suka ce sun zo za su iba magunguna ga daji nan suna iba za su iba magunguna a ba su kwashina aka ba su kwashina suka zo suka yi nan ko kamu ne suka yi sai suka je wurin dangi suka ce to suka yi kwana biyu suka ce to za mu tafiya gida kwalaka mu ka san mutanen da sai su yi rakiya wajen kilo nawa sai da suka yi nisa suka ce kai mu ba itatuwa muka zo ba kamu ne muka zo suka ce dalili kenan muka zo suka ce sai mun zo da iyali suka zo da iyali suka sare caduwa
Shi ne ainihin
dalilin caduwa.
Menene sunan yake ne?
Sunan caduwa. Abinda a sunan caduwa nisa. Ga wanda daga inda suka taho, suka zo suka sare caduwa. Suka sare caduwa. Daga dan Maimuna suke suka zo suka sare caduwa. Suka taso daga Azza, Urafan suka zo dan Maimuna yakin suka zo nan.
Yanzu daga lokacin da aka sara wannan gari, shekaru nawa za a yi?
Ta kai 130. Shekara. Akai 130 kuma ƙara nisanta da lasare ya zo in ya zo can falo abin gani kamfama ce daga kamfama ma dawa sai ta maraɗi sai ta caɗuwa sai ta sawa sai ta da magaran
ni ake ce ma kamfama
kawai inda turawan nan suke sojoji suke tsaya su kwana su huta mahaka to dalili kenan kamfama har yanzu tana nan akwai ginginta wanda suke tura ke sabka
a nan garin
caɗuwa
kamar wurare
tsohon wurare masarkin su ba
kamar wuri wanda suka yarda da shi na'am
to dalili kenan
wadannan irin mutane ne mutanen caduwa
Hausawa ne kuma mayaka ne kuma makerawa ne kuma suna tare da tsagogin su akwai katsinawa akwai daula akwai matseketo kala uku ce
su sauran al'umma wasu buzaye
su suka tarda su tunda can mutum ne da ɗiyan shi guda akwai aza kenan duk wanda ya zo misali zawa ce kai su suka zo to ana nan dama su manoma ne ko makiyaya ne to kaji wannan zawa su tana zamne wanda suka zamna caduwa
dami ake yi a garin caduwa bangaren ayyuka
a garin caduwa abinda ake yi ana yin noma ana yin kiwo ana yin kasuwa ana yin kila dama wanzamai tare ake da su da makera da wanzamai tare suke kuma da suka taso daga can dan Maimuna akwai malamin su wanda suke tare da shi sai suka ce to tunda mutane sun taso dangi da suka biyo su sai suka ce kuje sai su yi group sai je su gina rijiya sai ce kai wanga mai gida ka koma ta akai ga dambo
aka rarraba
akai ga dambo akai batata akai bini aka yi dajin arjika da aka rabawa ga dama uwa ga dan dawo dama nan dangi in caduwa ne
wani irin tsari ne garin caduwa yake da shi mai gari ne gare su ko sarki
caduwa mai gari ne gare su
kai ne mai garin a hali
ni ne mai garin a hali
kai mai gari nawa a kai
mai gari 11 a kai
kana iya zana su
na farko dai ina iya zana su
to
akwai dan Maimuna akwai Baraje akwai Tanku akwai Ranau akwai Nasarawa akwai Washi akwai ni
kai ne na
na 11
na'am babanka ne wancan koko
wancan babana ne
na'am ana ta gadan
kuma wancan kakana ne dan babai
in aka dai ta haka ne
wadanga gida suke wajen mata
yanzu shekarar ka nawa kana shugabancin wannan
to shugabanci sa'an nan tsoho na ina lakwal ni yake tambayar mu she in zo mai amsar lanho in wani ake samu ya zo mi
daga wancan lokaci san shekara nawa
na yi rikon kwaliya na shekara 27 kuma yanzu 2005 aka nada ni in ka hada nawa kenan
kusan shekara 40 ana ci gaba
wannan rukon tsoho ne nake tafiya wanda kuma rukon kaina ne
to kamar bangaren ci maka ko wasu abubuwa ko wani gari in aka zo za a ci garin kaza. Wani irin ci maka aka yi samu garin Taduwa ko aka yi suna wajen nomawa?
Yanzu dai da aya muka yi suna ta zamani. Da aya muka yi suna. Tunda duk kewayen nan Taduwa aya aka sani ita aka samu ana sanyawa kuma ana samu alheri. Har ya zama kaso mu kaso aya ce.
Bangaren
billa ba a ta ayan wannan ba inda ba ta tana zuwa kasashen waje ba inda ba ta zuwa da babba da karama ba inda ba ta zuwa da yin kai da lokacin da ake yanda da kwama ce ake yanda sai za ta wuce da kwa
ina maganar bangaren kiwon lafiya kuna da likitoci
kiwon lafiya muna da likitoci
likita nawa ke
likita muna da guda babban likita kuma muna da likitoci private wanga ma zaman kansu
ina maganar karatun boko
karatun boko ho muna da shi da yawa
makarantar boko akwai
ma ce tunda makarantar boko muna in aka yi lissafi muna da 17
primary da secondary
kwarai kau da lisai wajen kishi bi gare mu ko uku ma
to ina maganar sha'anin noma dabbobi musamman kiwo akwai wata elevage ko kuma wasu abubuwa
dabbobi akwai elevage
inda wani irin busashe kuka yi kiwo
to wanda muka yi kiwo waɗannan jajja irin na maradi
akuyoyi
akuyoyi da shanu to yanzu shanu fa sun zama inda suka zama ko ba hadi ba saboda wurin kiwon ne babu sai turba to in ba yaro kai da ba aka bi turba ba wurin kiwon
mutanen Taduwa daga wancan lokaci zuwa yanzu akwai mutanen da suka yi karatun addini da na boko wanda suka shi kasashen waje
masu akwai da yawa akwai wannan yan masu wannan makaranta ta boko akwai wanda suka je kasashen waje kuma akwai wanda ke cikin kasa kuma duk suna da takardu mayya kuma akwai manitoci akwai dubutoci ka san ko duk ma'aikata ne
yan majalisar dokoki
ba yadda akwai su
matsalar
kuma akwai prefe
ina maganar wuta da ruwa a garin
maganar wuta da ruwa lalle nan wurin muna da an samu wuta amma wutan nan ba ta ishe mu ba wata unguwa ba san ko an sa ba shi ko wuta inda take abu ne na arziki tunda komi ne da kolon sanyi aka sa a samu kasuwa a samu wani abu
kina bangaren ruwan fa
bangaren ruwa
famfo
lalle famfo bai kai ko ina ba saboda famfon da ke gare mu shato biyu ne shi ko shato abinda aka ce shato bai wuce ba mutum 300 ya sha ruwa mu ko yanzu Taduwa abinda ke gare mu wajen 30,000 gare mu
mutum nawa ke akwai a garin Taduwa
30,000 gare mu
mutum 30,000 wanda suke
kwana wanda suke kuma ba mu da tabki inda busashen mu ke shan ruwa da wanki da busashe da komi duguri guda dai ne sai muka yi sa'a muka samu ragi me ragi sai muka samu wani ga prive ko guda 20 gare mu wannan masu zaman kansu
koraji
ba sai muka samu aka yi
to yanzu bai cin waɗannan matsaloli akwai wasu matsaloli da za ku gaya ma hukumomi na gwamnati wanda Taduwa yake bukata a gyara
ma matsaloli dai har yanzu muna da matsaloli na ruwa ruwa ba sai shi mu ba tunda ita wannan prive in ta lalace ba mai kari gare shi in ba mai kari ki akwai ba ya zai gyara mu yanzu kiran da muke SNA ta gwamnati ta zo ta amshi garin na Taduwa don mu samu ruwa wanda zai wadatar mu ko mu samu ruwa masu arha wanda za mu sha tunda yanzu an ce metric cube ya kai 70 da wani ya kai 80 to kai metric cube ya kai 70 ta nan uku ya ne za kai me za ka ajewa
suwa suka yi yawa a garin Taduwa matasa misali
to wanda suka yi yawa yara sai mata sai maza idan jama'a matasa sun yi yawa
kuma shekara 10
daga shekara
30 haka su suka yi yawa
yanzu ka san da abin sai dai a yi lissafi waɗansu da sun wuce
warinku kaɗan-kaɗan ne
daga yadda mu je ga shekara 70 a jira yake
gaskiya to da mi ake tuna garin Taduwa yana da wani kirari ka san kowane gari akwai kirarin shi wanda in aka faɗi ko wajen wani biki ko wani taro ko wani menene ne ake ce ma Taduwa
Taduwa ai kirin da ake mata dai na farko an san wurin manoma ne kuma wani arziki ne kula 'yan kasuwa ne da shi ake kirari
yauwa masu sauraro ina tare da wani ɗan garin kusa da mai gari da yake so ya tuna mana kirarin garin sunanka
sunana Mansur Kalla
To Mansar Kalla ne kirarin taduwa yake.
Taduwa garin dan Ala, garin maza hakuncin mata, garin da ba a shaida yaro sai dai a ce ya aika.
To, to me yasa ba a shaida yaro?
Haka ne dai ne suke mata kirari, ko da muka tasa mun ji ana mata wanga kira.
Kuma kuna jin dadin kirarin?
Yi gaskiya, tunda muna alfahari da shi.
Masha Allah. To mun gode sosai. Lokacin da aka dibar ma wannan shiri na da dan gari ya kawo jikinsa. Amadin sauran abokan aiki na VOA Mansur Sani daga Maradi Jamhuriyar Niger nake cewa ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shirin da dan gari akan ci gari.
To madalla. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya.